Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau ma shirin zai daura kan zargin yawa wani almajiri bulala 300 har ta yi sanadin ajalinsa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin Askira, inda wani shugaban ƴan dako na kasuwa Askira ya bada umarni aka yi wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala 300 kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa. Dr. Baba Ganake Musa Komrad shi ne shugaban ƙungiyar kare ƴancin ɗan Adam Reshin jihar Borno, kuma shi ne wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigayi adalci.
Wannan za a tabi kotu, yanzu ƴan sanda suna nan suna aikinsu, mu ba ma so mu yi magana a madadin ƴan sanda. Mun human right ne, abin da aka gaya mana complain baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu, mun je mun yi follow up. Mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu, an cire mana mun gan shi da idonmu. Ko ba haka ba, kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din. Kasan bincike na ɗan sanda idan yana yi ba a sa hannu, ko kuma mun human right ba za mu tafi mu dame su ba. Amma mun muna sa ido wannan Usman din har yanzu yana kurkuku yana wayonsu.
Yawwa, a yanda kiga shi Usman din yayi nadama abinda ya aikata ko dai kawai don an kama shi.
Yayi nadama, na tambaye shi one on one da kai shugaban kai ne ka sa an yi wannan duka ya ce shi ne bai mutu ba. Na ce to me yasa kai haka, ya ce zazzabi ne, shi ma yayi nadama.
Baba kina na san kuna samun irin waɗannan korafe-korafen. Idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya?
Muna nasara, mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba. Yanzu haka akwai wani isu wanda ya zo gabanmu, mun tafi mun tambayi baban yaron, ya ce yayan ramu yi rubutu, an kashe yaransa, yaransa ɓarawo ne. Ya haura gidan mutane ranar Lahadi, sun karfe 4 ana dukansa har gari ya waye ya mutu. A nan wannan bulunkutu kes ɗin ya faru. Da muka ji labari noise yayi yawa, muka je muka samu baban yaron muka yi ta'adiya. Muka ce an kashe yaransa, ka sai ka bar wa Allah, ya ce bai bari ba. Muka ce to on ya biya za mu rubuta commissioner of police ko kuma AIG ya ce ku rubuta. Da muka rubuta da aka kira shi kuma sai ya ce bai kawo mana kes ba. Kaga jikinmu ya sanyi. Saboda haka mu damuwar mu iyayen yara ne, in sun kawo kes kuma daga baya sai su sun janye. Mutum an kashe ran mutum a banza.
Baba Gana, na san mun ga hoton shi yaron nan Muhammad Kyari ko?
Yan Kyari ya sa.
Mun ga yadda aka yi masa duka, wato wannan bayan nan nasa abun akwai ban takeici sosai a ciki da
bulala 300, malam bulala 300 wasa ne ko a kotu na law, court of law, ai ba ta bada irin wannan hukuncin, danyen hukunci ne ai ko a kotu, court na gwamnati, ai ko a kotu na gwamnati, ko a sulhu, ko a wani irin doka, ai akwai ka'ida ai. Saboda haka bayan sanin duk da ba dai a san yi damage bayan sa, to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana, yanzu doka ta yi halinta. Shi shugaban ƴan dako wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan, in Allah ya taimaki ƴan sanda an samu an kama su sai court. Kuma ko ba a kama su ba ma shi prime abu yana nan, ƴan sanda sun gama bincike su, na sani na tabbata za su kai court don rindar ƴan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna adalci, suna aikin su tukuru.
Akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da laifin kisan gilla ne?
Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Ai da abu wanda yayi laifin ya sa an yi bulala ya amsa. Kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala, in an kama su za su ce wane ne ya samu. Saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muke dan ba hukumar ƴan sanda su gama bincikensu. Domin su ma sun gama bincikensu ɗin, kasa za su tura DPP. DPP kuma yana Ministry of Justice. Ministry of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama bincikensu ma, za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani. Kuma wannan kesin is before Nigerian police, mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun. Saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci.
Ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya, Dr. Baba Gana, wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai ƙarshe?
Tabbacin guda ɗaya ne, ka saurare ni sosai, tabbacin guda ɗaya ne. Idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa, sunansa Wakawa a Bulunkutu, an kashe yaransa, mu je mun tsaya masa daga baya, kuma ya ce ba ke ya bar wa Allah. Idan wannan iyayen Muhammad Kyari wannan, kamar yadda suka zo suka rubuta office namu, suka sa hannu International Human Rights Commission, ku taimaka mana, an kace mana yaro ba mu yarda ba. Suka sa hannu, muka kake follow up. Kasan abu yana hannun ɗan sanda, no need ka yi rubutu, sai dai ka je ka bincika. Wannan abin da aka faɗa haka ne, eh haka ne. Ina mutum ne, bari mu gaishe gashi nan. Saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba, har Supreme Court za mu bi Kaduna. Kuma muna da lauyoyi a ƙasa, wanda za su yi volunteering su bi bala wannan abun kadin wannan marigayi.
To duk da yake zuwa yanzu shugaban ƴan dako Usman Askar shi kadai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a Jallo. Gadzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar ƴan sanda ta Borno yayi mana ƙarin haske.
Da bi labarin mutumin nan shugaban ƴan dakon nan yana nan a wajen kwarin ruwa?
Yana nan.
Yana ci gaba da bincike?
Muna kan bincike.
That's very good.
Ya sauran da yarda za mu kai zuwa ministry.
Ina gane. Ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su?
Babu, wallahi har yanzu muna kan nema. Kasan muna layasin da yara da mutanen division ne, to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu. Sai na dan tuttube wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos.
Ya gane, ya ji ana neman sa za a kama shi.
Wallahi. To ai ba za su dawama a wurin ba ai. Dole su koma gida, kuma bincike yana kai tunda sunansu yana nan a large.
A gani.
Ko mun kai ke zuwa ministry an kai court ma in an samu an kama su, in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa Ministry of Justice DPP so they can still be filed together with the other case.
A gani. Kidi kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna ta kira gare ku ku sake shi wannan mutumin bai.
A yanzu dai ba wanda ya zo.
Don wai na ji labari
yana. Ɗan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai.
Kuma abun na san kuma ƴan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da yaro na da ya mutu.
A kai wannan in kai ka ga foto ma fa in kai halitta ne. Wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole kai bana iskrulti ai wallahi ba wanda zai gani wannan ciwa ba yaro na ya ce yana jin dadin sa.
To dai mutanen dai mugaye ne kawai ba su da imani.
A to wannan ina imani in mutum yayi laifi ka mun ka kama ina zaka kai ba ma ƴan sanda bane. Ba wai sai ka dauki hukunci ba, ai hukunci ne ya dauka hannun sa ai. To tunda zaka an ce maka sata yayi baka bincika wane ne mai kayan sata ba, baka ɗibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa ƴan sanda a bincika ba, sai ka ɗauke shi ka kai gidanka ka ce a ita dukan shi ai ba da.
Malam Yawo Askira, sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na Askira, ya nuna rashin jin daɗinsa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci.
Mu zaluncin da aka yi mana wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. Amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Qur'ani kuma makaranci ne kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashin ka kuma buhu kwaya ɗaya tak ya bata kwaya buhu guda ɗaya tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida a rufe gidan nan a ɗauki bel na inji da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya. To don saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru ko ba haka ba. Duk wani magana da za mu ɗauko kafin mu gama gaban ma ku kafin mu gama shi ma ku kun san gaban kun san abin da za mu faɗa a gaba. To don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani ka ga na yi ma bayani da yake kuma ni ne chairman na malamai dole ne aka samu kaiwa da kawowa mu yi ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanenmu da wajen station da sauransu dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarinmu har an zo an tafi da su. To don saboda haka na'am.
Allah ya usar daurin malamai. Yi mana bayani shi wannan yaron Muhammad Askira din nan yaya Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abun ya faru?
Muhammad Kyari halinsa shi ne babansa ya kawo shi karatu yana karatu a wajen yaya na zan ce ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne yau haka na rayuwa dole ko da kana yin karatun sai ka samu abin da zai dan kama ta rokobo. Shi ne ya nemi izini ya je yana wannan aiki don saboda dan rufa kansa asiri. Banda wannan aiki din sai karatu shi ne aikinsa.
Wato ma'ana abinda nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko?
Yawwa yaro ne mai ladabi. Inda ba mai ladabi ba ka san ba za mu damu ba amma tunda abu an ce rai ya shiga ko da ba mai ladabi ba ne dole akwai tausayi na dan Adam. Tunda Qur'ani ya ce wala kar karamna bani Adama. Balle ma kuma almajiri ne kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zauna gaban malamansa kuma dole ya yi musu biyayya.
Masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Dan haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. Sai aka kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin abokin aiki na Nasiru Adamel Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.